Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitocin da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma mita 61. Duk lokacin da ake so kuma ana iya sauraron shirye-shiryen Sashen Hausa akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com ta hanyar sadarwar internet. A jamhuriyar Niger ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 102.5 a birnin Niamey. Sai kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niya da kuma Nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Mun sake dawowa domin gabatar muku da wannan shiri. Bayan kun gama jin labaran duniya, muna da rahoto akan wainar da aka toya wajen taron shugabannin kungiyar masu ba da maganin gargajiya a arewa maso gabashin Najeriya. Wannan yana ɗaya daga cikin rahotannin da za mu gabatar kafin mu buɗe layukan waya domin ba ku damar bayyana ra'ayinku.
Assalamu alaikum jama'a. Hillary Clinton ta yi abin tarihi sa'annan tana da kwarewa a cikin aiki da ciki da wajen Amurka don gudanar da aiki akan kujera da take nema ta shugaban kasa. Babban matsalarta a yanzu ita ce za ta iya shawo kan bakin jini da take da shi a idanun wasu. Bakin jini da babu wani dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican da ya taba yi. Kashi 38 cikin 100 na Amurkawa ne kawai suka bayyana gamsuwa da Clinton, alƙaluma da su ne mafi ƙanƙanci a shekaru 24 wacce ta yi aiki wa ƙasa, a cewar wata ƙuri'ar neman ra'ayoyin jama'a na Gallup da aka yi a makon da ya wuce kafin babban taron Democrats. Wata ƙuri'ar Washington Post da ABC News kwanakin baya ta gano cewa kashi 54 cikin 100 na Amurkawa ba sa kallonta da idon rahama. Kashi 39 na cikin 100 kawai su ne suke mata duban gaskiya mai riƙon amana. Masana suka ce babban ƙalubale da take huskanta shi ne yadda za ta kawar da wannan rashin yarda da Amurkawa suke yi da ita. Abu mai ƙwarin gwiwa gare ta dai, idan za a iya faɗi shi ne, abokin takaranta ɗan hamayyanta Donald Trump shi ma ba a kallonsa da idon rahama, ko da a cikin jam'iyyarsa ma yana da masu adawa da shi sosai.
Wani musulmi mai suna Hezer Khan da ya ƙaura zuwa nan Amurka ya gabatar da jawabin da mutane suka bayyana a zaman wanda ya fi so sa zuciya jiya Alhamis da daddare a zauren babban taron na ƙasa na jam'iyyar Democrat a birnin Philadelphia, a inda aka tabbatar da Hillary Clinton a zaman macen farko da wata babbar jam'iyya ta taɓa tsayarwa ta yi takarar shugaban ƙasa. Hezer Khan, wanda ɗansa soja ne na Amurka da ya mutu a yaƙin Iraq, ya caccaki lamirin Donald Trump, har ma yi wannan tambaya ga Donald Trump ɗin. Ya ce shin ka ma taɓa karanta tsarin mulkin Amurka? Ɗan Khan, Kaftin Humayya Khan, ya ƙaura zuwa Amurka tare da iyayensa lokacin yana ɗan yaro daga haɗaɗɗiyar daular Larabawa. A shekara ta 2004 ya mutu a ƙasar Iraq lokacin da ya ƙoƙarin kare sauran 'yan uwansa sojoji daga wata motar ƙunar baƙin wake da ta shigo barikinsu. Ya sanya sojojinsa suka kwanta a ƙasa, shi kuma ya doshi motar, sai bama-baman da ke cikinta suka tashi. Ya mutu yana da shekaru 27 da haihuwa. Mahaifin nasa ya faɗawa taron na Democrat jiya cewa Hillary Clinton ta yi daidai da ta ce Humayya misali ne na Amurka da Amerikawa. Ya ce idan za a bi ta Donald Trump, Humayya ba zai taɓa shigowa Amurka ba.
Kungiyar Kare Haƙƙin Bil'adama ta Human Rights Watch ta kira ga gwamnatin Senegal da ta ƙara ɗaukar matakan kare almajirai da malamansu da ake tilasta musu yin bara a kan tituna. A cikin wani sabon rahoton kungiyar ta lura cewa wannan shekara ta 2016 almajirai aƙalla 5 ne suke mutuwa a dalilin da suke shan wato wahala kenan a hannun malumansu ko kuma motoci na kaɗe su kan hanya. Human Rights Watch ta ce da yawa daga cikin waɗannan almajirai suna huskantar fyaɗe ko duka ko ɗauri ko kuma farmaki a lokacin da suke yin bara. kungiyar ta yaba da shawarar da gwamnatin Senegal ta dauka kwanakin baya ta hana waɗannan almajirai yin bara akan tituna.
To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. A yayin da ake tashirye-shiryen gudanar da zaɓuɓɓuka a ƙasar Afirka ta Kudu, tashe-tashen hankula masu alaƙa da zaɓe suna ƙara yin muni. Bongani Shikosana yana da wata motar bus ta jigilar ɗalibai zuwa makaranta a wani yankin karkara, kuma yana takarar kujerar majalisar ƙaramin hukuma ƙarƙashin lemar jam'iyyar ANC mai mulkin ƙasar. Makonni kaɗan kafin wannan zaɓe da za a yi a ranar 3 ga watan Agusta, wasu 'yan bindiga sun buɗe wuta a kan motar da yake tukawa suka kashe shi a gaban ɗaliban da yake jigila. Wannan kisa nasa na ɗaya ne kawai daga cikin kashe-kashe guda 12 na 'yan takara da 'yan raji a zaben majalisun garuruwa da ƙananan hukumomi da za a yi. Wasu ma an riga an buga sunayensu a kan ƙuri'un da za a kaɗa kafin aka kashe su. Wani rahoto daga Cibiyar Adalci da Sasantawa ya gano a wannan makon cewa kimanin rubu'i ko kuma kashi ɗaya daga cikin huɗu na masu jefa ƙuri'a su miliyan 26 a Afirka ta Kudu sun ce suna iya rungumar aƙidar zub da jini domin cimma burinsu na siyasa. Wani fada mai suna Bishop Abel Gabuza ya ce waɗannan kashe-kashen da ake yi su ne barazana mafi muni ga demokuraɗiyyar da Afirka ta Kudu ta samu da ƙyar. Waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad ya kuma mana da rahoto akan taron da shugabannin ƙungiyar masu ba da maganin gargajiya shiyar Arewa maso gabashin Najeriya suka yi.
Dr. Muhammad Hussein, sarkin Fulanin Buzaye, shine shugaban shiyar Arewa maso gabas na ƙungiyar masu maganin gargajiya. Yayi bayanin dalilin da yasa suka gudanar da taron.
Muna da damuwa ya za a yi maganin gargajiya mu tantance shi ya koma ya shiga sauran kasashen duniya yadda suke gera nasu kaman China, kaman India, amir da shi ya za a yi amir da shi ya koma kaman koya a inganta shi ya zo ya yi kyau sauran al'umma su gane mahimmancin su. Muna warkar da cututtuka daban-daban. Yanzu hakan nan muna da asibiti Ibadan, haka muna da asibiti na gargajiya. Yanzu kaman abu mai wanda zai gaira liver za su ba da quantity da mutum zai sha. Shi yasa mu muna nemi a northeast a taimaka mamu da makarantu ya za a yi mu wayar da masu maganin gargajiya. Sannan kuma akwai masu talle basa. Insha Allah daga yau mun nada committee mun dakatar da duk wani wanda muka same shi da talle basa. Za mu sa hukuma sannan kuma ba su yi register da mu ba, suna ba da magani kowane magani da ya su sai waye suna yana magani dubu. To duka gaba daya insha Allah mun dauki mataki akan shi. Sannan wannan test one wanda za mu nada yau gaba daya shine zai fara aiki daga yau in Allah ya
yarda. Dr. Alhaji Shehu Umar shine shugaban masu maganin gargajiya a jihar Adamawa, ya bayyana irin ci gaban da aka samu.
Alhamdulillah mu Adamawa a gaskiya mun samu ci gaba domin har gwamnatin Adamawa ta kirkiro mana traditional medicine board a ma'aikatar muna karkashin ma'aikatan kiwon lafiya. Don haka maganan da ake hada magunguna babu dose, babu bincika, babu tsafta, babu tsarin magani, to gaskiya yanzu mu jihar Adamawa mun ci gaba. Domin idan da office dina ne zan na dauko maganin gargajiya in na baka sai kace daga China ka kawo shi. Domin muna hada in hada kai da NAFDA tana registration din mu, irin kuma tallar da ake anyhow din mu bamu da shi domin dauki matakai. Yanzu abu ɗaya ne da ke kawo mana ciwon kai shine maganan shimfiɗa garin magani a kasuwa. Shi ma kuma in Allah ya yarda muna dauka mun dauki mataki wanda mun hada kai da jami'an tsaro sun bamu haɗin kai wanda insha Allahu rabbi wannan ma in ka shiga jihar Adamawa zaka gaba.
Shugaban kungiyar na jihar Bauchi Hajiya Zainab Adamu Toro ta yi bayani kan muhimmancin maganin gargajiya a zamanin da da kuma yanzu.
Alhamdulillah maganin gargajiya dai kowa ya sani ko da man can a tarihi babu wanda zai ce ya girma ba tare da ya sha dan jike-jike da dan turare-turare ba. To amma da zamani ya zo yanzu sai zamana da Bature ya shigo sai ya ke neman ya gotar da wannan al'amura ta jiki-jiki da shaye-shaye. To ba wani abu bane ya kawo dadin ma rashin fahimtar juna, saboda waɗanda suka gabata magana ta gaskiya babu wani ka'ida a cikin maganin. Za a iya a cika maka jarka guda ma ko bukita a ce kai ta narka. To wannan shi ya kawo mana dan samun misunderstanding tsakanin mu da na Bature. To yanzu da zamani ya zo ana ta fadakarwa, ana ci aka samu ci gaba sosai, sai zamanto muna tafiya ma ka fada da ka fada.
Lohab Muhammad mu da Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Abdul Wahab daga can kasar Kamaru kuma wakilin sashen Hausa Awal Garba ya aiko mana da rahoton cewa
Prime Minister kasar Jamhuriyar Kamaru kuma shugaban gwamnatin kasar Musa Filimon ya yi taro da hukumar wasanni da tsalle-tsalle wanda za su je gasar wasan Olympic da za a gudanar a kasar Brazil. Yan kasar Jamhuriyar Kamaru guda 21 ne suka samu tikitin halartar wasan wanda za a gudanar a yan kwanakin nan masu zuwa. Yan dambe da masu guje-guje ne da tsalle-tsalle suka samu halartar wasan. Shugaban hukumar Olympic na kasar Jamhuriyar Kamaru Kanal Kalkaba Malbum shine ya karanta jawabi a gaban Prime Minister da zumman karfafawa waɗanda za su wakilci ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru a Rio de Janeiro ya ce. Ina da ƙwarin gwiwa domin muna da 'yan wasa waɗanda suka cancanta kuma muna shirye wajen ganin cewa za mu taɓuka wani abin ku zo mu gani. Shi ma ministan wasanni na ƙasar ta Kamaru Ismail Bidinkwet ya yi ba wa matasa wajen irin ƙoƙari da suke yi. Kana ya ce ya 'yan uwana matasa, gashi yanzu lokaci ya yi da za mu tafi ƙasar Brazil. Ina fata za ku yi aiki tukuru domin ku sama wa ƙasar mu lambobin yabo, sabila da mu shiga kundin tarihi a duniya baki daya. Wannan karan dai masu buga tamola a ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru ba su samu shiga gasar Olympic ba na 2016 da muke cikin nan.
Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru.
Dan karfe 4 da kusan mintoci 43 na yamma a gogon Washington DC, kuma ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka.
Sajjana ba ha ko dan hasam guri ka kashi mai kare da mam
sajjana ba ha ko dan
hasam kafa
guri ka kashi mai kare da mam
kai don mutum.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To mun samu kira daga Kaduna. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Ne magana Haruna PRO daga Kauru, jihar Kaduna, Najeriya.
To mallam Haruna, muna jin ka.
Ra'ayina a wannan lokaci shine zan yi kira ga attajiranmu na arewacin Najeriya da mahaɗa.
To da alama dai wannan layi da daga Kaduna ta katse, so bari mu nufi birnin Shehu Sokoto. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, Hajjia Jami'a, albarka da wuni.
Barka ka dai.
To mai magana Usman A. Bello Bonkari, karamar hukumar mulki ta jinjiya a jihar Sokoto, Najeriya.
To muna jinka.
Ra'ayina yau shine dangane da takaddamar da ke faruwa tsakanin majalisar wakilai dangane da kasafin kuɗi. Ko kuma dangane da saukar da wannan adunumi ne wanda yake shine shugaban kasafin kuɗi na majalisar wakilai. Ga Allah, ina kira ga majalisar mu guda biyu ta tawa da wakilai. Ya da kyau irin waɗannan al'amura bai dace a ce suna faruwa tsakanin su ba. Ya da kyau a ce shi shugaban majalisar wakilai Dogara ya tsaya ya yi bincike na kwakwaf akan wannan magana ta wannan bawan Allah. Domin ya ce an same shi da matsaloli bayan an saukar da shi, an gano cewa ita majalisa ta yi harangizon wannan kasafin kuɗin. To mu kaga a ce Talakawa sai mu ce abu na da bai dace ba, suna komawa tsakanin majalisa. Wannan ya ce muna bai da gaskiya, wannan bai da gaskiya. Su sani fa muna iya wayi musu kiranye ko kuma mu tahi sai mu ga cewa wannan al'amarin bai dace ba yana faruwa tsakanin majalisa. Domin shugaban ƙasa Buhari yana son yawa aiwatar da abubuwa dama, amma kuma suna tuwa suna yi mana abubuwan da bai dace ba. Muna da kira gaisu ga Allah su gyara, da fatan Allah ya kawo mana shugabanni masu gyara a kan wannan al'amura. Na gode. Usman A. Bello Bonkari, karamar hukumar mulki ta jinjiya a Sokoto, Najeriya.
To mu ma mun gode Malam Usman daga Sokoto, bari mu yi Abuja. Salamu alaikum.
Salamu alaikum. Usman ne daga Kudi, Abuja.
To Malam Usman, muna jinka.
Gaskiya ni ina so muku ne addu'a da fatan alheri akan fadakarwar da kuke wa mu da kuke mana mu al'umma. Gaskiya Allah ya saka muku da alheri, kuma Allah ya dade muku sari daga dukkan magiya daga sharri. Allah kuma ya ba ku cigaba. Na gode. Ni ne naku Usman Mazanin, ku je daga nan Abuja.
To mun gode, mun gode. Assalamu alaikum Bauchi.
Wa alaikum assalam. Kuna magana da Hayatuddin daga garin da Bauchi.
To Malam Hayatuddin, muna jinka.
Yawa, ra'ayin da zan bayar shi ne a kan maganar da kuka yi jiya na maganar na jajen shaɗin nan. A ra'ayina, ina mika ra'ayi ga shugaban ƙasa, iya tattauna wanda ya kamata a yi da wannan bayan Allah an yi. Ya kamata in dasu ikiran da aka musu saurara haka, in ba haka mataki na ƙarshe da ya kamata a ɗauka kan su shi ne na maganar kawai albarkar da su.
To mun gode da wannan ra'ayi. To daga Bauchi, bari mai Barno. Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
To muna jinka, da wa muke magana?
Muna magana daga Babagana wanda yake jihar Borno.
To Malam Bayana, muna jinka, me an ra'ayinka?
Ni dai ra'ayina anan shine ya kamata su wakilan tarayya da hankalin mutane da abin da ya dace a yi don a samu a sasanta Buhari ya samu da aiwatar da alkawarrukan da ya yi wa jama'ar Najeriya. Assalamu alaikum. Ni shi ne ra'ayina.
To mun gode Malam Babagana daga Maiduguri. To daga Maiduguri, bari mu yi Suleja. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Sana Allah ya yi aiki.
Alhamdulillah, mun gode.
Madalla. Dai na magana akan shugaban ƙasa dai ya tsara roƙon Allah akan waɗannan mutane wanda ba su da mutunci, ba sun je don taimaka ma talaka ba, sai don taimaka ma kansu. Sun rige sun saba da sata, ba za su iya bari ba.
To da wa muke magana?
Gaba da yi masa addu'a.
To da wa muke magana? Daga Suleja, bari mai Kano. Salamu alaikum. Kanin Dabo, kuna ji na? Salamu alaikum. To da alama ba a ajinmu, ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma a halin yanzu mun ba ku dama ne domin ku bayyana ra'ayinku. Salamu alaikum Kano. Kano, kuna ji na? To da alama da layin na Kano akwai matsala. Masu sauraro, kamar yadda na ce, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma yanzu mun bude layukan waya domin ba ku dama ku bayyana ra'ayinku kamar yadda muka saba yi a kulli yoma. A yau dai mutum zai bayyana ra'ayi ne akan duk wata matsala ko kuma bukata tasa ba tare da mun gaya muku ba. To mun sami kira daga Yola. Salamu alaikum.
Alaikum salam.
To muna jin ka.
To ra'ayi ne Buhari wakili Ahmadu Digangurore.
To malam Buhari.
To mu dai muna tsaro don shugaban kasa don Allah dai har yanzu da ƙara dubawa muna cikin wahala abinci masu masara nan sun ƙara farashin masara 13,014 don dai sun zaru ke boda ne.
To Allah sa shugaba Buhari ya ji wannan sako naka. To daga Yola barin mu gangaro jihar Jigawa. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To muna jin ka.
Wa alaikum salam.
Na muna jin ka da wa muke magana?
Da Musa Ubale, sarkin gurago ringin.
To malam Musa Ubale, me an rayanka?
A game da me kenan?
Kai ka kira kana son ka bayyana ra'ayi ba?
Eh. Ni ne ba.
Eh kai to me ra'ayinka?
To kafin in zo na dauka ne ina wani abu ne to kuma ban ji ra'ayin da kuke abinda kuke nema ba kenan.
A malam Musa Ubale, ai ka san yau Juma'a ra'ayi ne na abinda mutun ya ga dama shi zai bayyana ra'ayi. To ma sauraro mun kawo ƙarshen ɗaukar ra'ayinku a yau sai ranar Litinin idan Allah ya kai mu.
Ga shirin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Kungiyoyin rajin kare haƙƙin bil'adama sun ce wata mata kirsa marasa lafiya da ake tsare da ita a gidan kasan Evin da ke Iran. Yau shekaru uku kenan ana hana ta neman jinya. A shekarar 2012 aka kama Maryam Zagaran, aka kuma yi mata hukuncin ɗaurin shekaru huɗu bisa ga zama kirsa da zarginta da aikata laifuka da suka shafi tsaro. Cikin 'yan makonnin da suka gabata, Maryam ta shiga yajin ƙin cin abinci saboda mahukuntar ƙasar ta Iran sun hana ta izinin zuwa neman magani. Sabuwar dokar ƙasar ta tanadi cewa wajibi ne a bar waɗanda suke gidan kaso su nemi saki da wuri, amma bisa sharaɗin cewa bayan sun yi kashi ɗaya cikin uku na wa'adin ɗaurin da aka yi masu. Maryam Zagaram, wadda ta yi shekaru uku gidan kaso cikin wa'adin shekaru huɗu da aka bata, tana fama da ciwon zuciya. Baccin rashin ji sosai, tana fama da wasu cututtukan kuma ta sha yin ƙorafi kan rashin samun kula sosai daga ɗakin shan magani da ke cikin gidan kasan. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International da ma'aikatar harkokin wajen Amurka sun lura kuma sun yi Allah wadai da yadda hukumomin Iran suke hana ba fursunoni da aka ɗaure su saboda ra'ayoyinsu walau na addini ko na siyasa damar zuwa neman magani. Sun kuma lura ana ci gaba da musgunawa masu bin tsirarun addinai a Iran ba tare da wani sassauci ba. Saboda irin waɗannan lamura, har yanzu Iran ƙasa ce da ke ƙarƙashin jerin gwanon ƙasashe da ake kira waɗanda ake da damuwa a kansu a ƙarƙashin dokar ƙasa da ƙasa kan 'yancin addini a Amurka. A Iran, Kiristoci da Musulman da ba sa bin fasarar da gwamnatin ƙasar ta yi wa Musulunci, wato irin su Yarsanis da Yahudawa, musamman ma masu addinin Bahai, sukan fuskanci kamu barkatai da jefa su gidan kaso domin addininsu, duk da alkawarin da shugaban ƙasar Hassan Rouhani ya yi a shekarar 2013 na cewa duk ƙabilu da mabiya dukan addinai, ciki har da tsirarun addinai, za a yi masu adalci. Iran na cikin ƙasashen duniya da suka raftafa hannayensu a kan yarjejeniyar tabbatar da haƙoƙin bil'adama ta duniya da tabbatar da kare haƙƙin 'yancin ɗan adam na zaman tare da na siyasa. Duk waɗannan dokokin sun tabbatar da 'yancin yin tunani da bin ra'ayin zuciya da bin kowane addini, amma ƙasar tamkar ta yi watsi da su. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce gimshikin tushen dokokin shine mutuntaka.
And respect in turn demands legal equality. It demands that the practitioners
yace, of one faith mutuntaka ta bukaci a gina ta kan aqidar cude ne in cude ka da kuma daidaitaka da yake kan shari'a tana buƙatar cewa masu bin wani addini su gane cewa ba su da ikon su matsawa wasu su mika kai ko su tilasta musu shiga nasu addinin ko su rufe bakin su saboda tsoron kada su yi hasarar rayukansu. Amurka, kamar yadda shugaba Barack Obama ya ce, ta dukufa wajen tabbatar da ƴancin addini a cikin ƙasar da ma waje, kuma ta gargadi kowace ƙasa ta mutunta ƴancin yin addini a matsayin damar da Allah ya ba kowa domin shine tushen zaman lafiya da ci gaba. Sharhin muryar Amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Ga wannan sanarwa kafin ku ji labaru a takaice.
Mai sauraro kunnan kanawa.
To ƙara nau kuka sha labari.
Sashin Hausa na muryar Amurka yayi waɗansu muhimman canje-canje a lokuta da kuma shirye-shiryen da muke gabatarwa.
Daga ranar 1 ga watan Agusta mun jingina shirin musulunci tushen rayuwa da ke zuwa kowace ranar Juma'a a shirinmu na rana da kuma bishara da muke gabatarwa ranar Lahadi da rana.
A maimakon su mun kirkiro wani shirin musamman da zai haɗe addinai guda biyu don tattaunawa akan abubuwan da suka shafi musulmi da Kirista.
Za a rika jin wannan sabon shirin kowace rana Asabar a shirinmu na karfe 9:30 na dare.
Mun kuma ƙara lokacin waɗansu shirye-shirye da suka haɗa da domin iyali da muke gabatarwa a ranar Alhamis da safe da kuma shirin da rashin tai da ke zuwa muku a shirinmu na karfe 8. Shi ma shirin zaɓe ko naɗi ya samu ƙarin lokaci.
Ga kuma wani gangariyar sabon shiri mai suna Duniyar Amurka da za mu rika kawo muku kowace ranar Juma'a a shirinmu na La'asariya.
Ku ci gaba da kasancewa da sashin Hausa na muryar Amurka.
Majiya kwakwara ta labarai da dumudumansu.
Muryar Amurka.
Duniya a tafin hannunka.
To, kafin mu sallama ga takaitattun labarai.
Hillary Clinton ta yi abin tarihi sa'annan tana da kwarewa ciki da wajen Amurka don gudanar da aikin kujerar da take nema ta shugaban ƙasa. Babban matsalar ta ita ce shin za ta iya shawo kan bakin jinin da take sha a hannun a idanun wasu. Bakin jinin da babu wani ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republic da ya taɓa yi. Kashi 38 cikin 100 na Amurkawa ne kawai suka bayyana gamsuwa da Clinton. Alƙaluma da su ne mafi ƙanƙanci a shekaru 24 da take aikin ƙasa, cewar wata ƙuri'ar neman ra'ayin jama'a na Gallup wadda aka yi a mako da ya gabata kafin babban taron Democrat. Wani musulmi da ya yi ƙaura zuwa nan Amurka ya gabatar da jawabi da mutane suka bayyana a zaman wanda ya fi tsotsa zuciya jiya Alhamis da daddare a zauren babban taron ƙasa da jam'iyyar Democrat ta yi a Philadelphia, inda aka tabbatar da Hillary Clinton a zaman macin farko da wata babban jam'iyya ta taɓa tsayar da ita a 'yar takarar shugaban ƙasa. Khizr Khan, wanda ɗansa soja ne na Amurka, ya mutu a yaƙin Iraki, ya caccaki lamirin Donald Trump, har ma ya yi wata tambaya ga Donald Trump, shin ka taɓa karanta tsarin mulkin Amurka?
To, mun gode masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan dare, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. A madadin sauran abokan aiki, Jummai Alice daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, nake fatar a yi hutun ƙarshen mako lafiya.